yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Mitoci 25-31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. A yau 2 ga watan Disamba shekarar 2024 shirin yau da gobe yana kasar Najeriya inda wakiliyar mu Rika ya bashi za ta dora inda ta tsaya a makon da ya gabata. A yau za mu ji shawarwari akan yadda za a warware matsalolin yau da kullun tsakanin ma'aurata domin kowa an ce zo mu zauna zo mu saba. Za mu nishadantar da ku tare da mawakin da Rika yan ta gayyato mana sai wani girkin da ba a ba yaro mai kyuya a bangaren kulama. Don haka zan ja gefe in bar ku da Rika ya cikin shirin na yau da gobe.
Barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar muku a makon da ya gabata kan matsalar da ma'aurata ke fuskanta a rayuwarsu ta aure, musamman ma ma'aurata matasa, inda muka tattauna dalilai da ke haifar da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata bayan daukar lokuta da dama ana buga soyayya kafin aure. To a yau dai shirin zai dora ne kan mafita da kuma shawarwari da iyaye za su bada domin samun zaman lafiya a tsakanin ma'auratan. Kazalika za mu kawo muku hira da mawaki daga Bisani, kuma za mu garzaya fagen kwalama domin jin wani kallon makulashe bakuwar mu a yau za ta girka mana. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. A yau dai bakin namu sun hada da Yusuf Yakubu Gabasawa da kuma Surayya Usman Shinkafi sai kuma Hajiya Amina Jibril. To Hajiya Amina, muna tabbatu kan matsalar da wato matasa ma'aurata suke fuskanta a rayuwarsu ta aure daga sadda wato aka shiga rayuwar auren, zaki ga a waje an yi ta wato shan soyayya, amma kuma daga sanda aka shiga rayuwar auren kuma sai ki ga abubuwan duk sun canja. To a matsayin ki na uwa, to me zaki kara kan wannan batu da ake ta tattaunawa?
So gaskiya ni abin da na dauka tun farko, abin da yake kawo wannan zama a dade ma ana soyayya a shekara 2-3-5 ana soyayya, ni ban dauke shi komai ba, na dauke shi ƙarya ne gaskiya. To din har so da kauna aiki ta tsakani da Allah, babu ƙarya a ciki. Bayan da za a yi da a matsayin ki na uwa ta gari, kiga wani yana neman yarki babu wani dalili, ba wai tana makaranta bane, ba ta yana jiranta ta gama wani aiki, wani karatu bane ko wani abu a zo a yi aure, har a shi dauki wannan shekarun ana soyayya. To kin san akwai ƙarya a cikin lamarin. So duka al'amarin yana ne kan shafe mu da iyaye da ƴaƴan duka. So iyaye wani lokaci ne Allah ya kawo mu suna tsoron zuciyar ƴaƴayensu, sai da abin da yake so kunce yaro abin da yake so shine zai yi. In yace yau ga wanda yake so shekara da shekaru suna tare, suna ta ma juna ƙarya, ba za ku iya nusar da shi ba, ku lurar da shi cewa kazan nan da kuke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba. So bar an zo an yi wannan shekaru an yi aure, an zo an tafi gidan aure an shiga, ba a je ko ina ba, aure shekara ɗaya shekara biyu, wani ma ba za a gama yawo da hotunan bikin a social media ba, sai ka ji labarin cewa ai aure ya mutu. To ni dai anawa to me abin da yake kawo wannan abin rashin gaskiya ne kawai da rashin adalci. Kazuwa da yarinya da ƙarya, ita ma ta zo maka da ƙarya, ba ku fadawa junan ku gaskiya ba, kuma an shiga gidan aure, in aka shiga gidan aure ba wani abin da zai fito, kuma halinka ne life zai fito, ita ma halinta ne sunanta da take ansawa, to in Aisha ce to Aishan ba za ta fito ƙarara, in kai Muhammad ne to Muhammad din ne ba sak za ta gani, ba wani ƙarya kuma ba wani boye-boye. To daga nan aka fahimci zaman da aka yi na baya, duk ƙarya aka yi ta wa juna to sai a fara samun matsala fa. So daga nan ba akai zuciya nisa ba, sai kaga aure bai je ko ina ba, ya zo ya mutu.
Aji Yusuf, ka dai ji bayanin da ƴan uwa suka faɗi a cikin wannan zaure kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke fuskanta a cikin rayuwar aure. To menene mafita?
Mafita guda ɗaya ita ce, a duk lokacin da aka ce an shiga rayuwa ta aure, mafitar ita ce namiji a matsayinsa na mai gida da kuma mace a matsayinta na matar aure, wadda kai sai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka, za ka kubuta anan duniya da lahira, haka ke ma sai kin sauke naki wanda Allah ya dora miki, za ki samu jin daɗi da kuma nasarori da kuma samun kyakkyawan rabo a lahira idan Allah ya kai mu wato na gidan aljanna. To a kullum abin da ya kamata ma'aurata su rinka fahimta shi ne, kai namiji tsakaninka da ita dinnan haƙoƙinta dinnan ka kula da su, ka gane cewa matar abokiyar zamanka ba baiwarka ba ce, ba abokiyar zama ce, tana da ƴanci, akwai inda Allah ya akwai inda take da ƴanci, akwai inda ƴancinta yake, akwai kuma inda ya tsaya, akwai nauyinta da ya rata a kanka, akwai ɗawainiyarta, akwai kuma abubuwa da yawa wanda sai ka yi mata za ka samu mafita. Haka zalika ke ma akwai nauyi wanda Allah ya dora maki a kanki, ga sunan ɗaya, biyu, uku, huɗu, ga sunan duka a tattare. To a lokacin da ake wannan rayuwa, ka ɗauke ta tamkar abokiyarka, abokiyar zama. Haka ke ma ki ɗauke shi tamkar abokin zama. Wato kai ka ɗauke ta daidai kuke, amma shi kuma ke kuma a lokacin da yake ɗaukar ku ke ɗaya, ke kuma ki rinka sunkuyar da kanki, kina nuna cewa fa to fa shi ɗin shi ne mai gidan a sama da ke ki. To wannan ne zai taimaka, na ɗaya daga cikin dalilan da zai taimaka a zauna lafiya. Na biyu, iyaye su ne ummul aba'isin, na daga cikin manya-manyan dalilai da suke kunna wutar da take kashe gidajen aure a yau. Gaba ɗaya mun san cewa ana ƙoƙarin, akwai iyaye jajirtattu waɗanda suke ba da tarbiyya, amma mafi yawa daga cikinsu su kansu ba su da tarbiyyar, kuma in kai baka samu tarbiyya ba, babu yanda za ka yi ba da tarbiyya. So da yawa iyaye da yawa akwai masu sakaci wajen ba da tarbiyya, burinsu kawai ƴaƴansu su je su auri wane ko ɗan wane ko mai aiki kaza ko wanda ya mallaki kaza ko daga zuri'a kaza, ba burinsu ƴarsu ta je ta yi zama na ibada aure kenan, ta zauna lafiya ta raya sunna ta hayayyafa a samu abin da ake bukata ba. Babu wata iya, babu wasu iyaye ko kuma wata uwa ko wani uba da yake so ya aurar da ƴar shi ta je tana shan wahala. To amma shi kuma abin lura anan shine arzikin fa Allah ne mai, kuma abu ne na lokaci, kowa da haka ya fara, da rarrafe yaro kan tashi. To abin da ake bukata shine iyaye su matsalamba wajen bayar da koyar da ƴaƴansu da tarbiyya, su yi biyayya a gidajensu na aure. A lokacin da aka ce kai namiji ka kula da haƙoƙinka na yau da kullum na zamantakewa na aure, ka kula da su, ka riƙe su, to ke kuma ku kuma iyaye ku nuna musu yadda za su yi ladabi, yadda za su yi biyayya, yadda za su yi aiki da umarni, yadda za su iya magana, yadda za su karɓi miji a tarare shi, a yi masa dukkan wani abu da yake bukata na fatan alkhairi, addu'a, a jajirce, a tsare sirri, a tsare mutunci, a taya shi wannan fafutukar. Da yawa daga cikin matsalolin da maza suke fuskanta a duniya saboda iyali ne, saboda mata ne. To saboda haka akwai buƙatar iyaye su nusantar da wannan ƴaƴansu mata, su koya musu tarbiya, sannan su koya musu ilimi na zamantakewar aure. Mun ga yadda kakanninmu suka koya iyayenmu rayuwar aure, amma a yau haka abin yake, ya sha bamba. Sannan ɗaya daga cikinsu nan, maganan nan tana ɗaya daga cikin abu da take rusa aure. yaranmu ne da yawa ba su iya magana ba, kowace magana ta fito a yabawa miji, a yanko magana, a lafta magana. Sannan yaranmu ne zaki ga cewa akwai karancin hakuri, suna kullun suna leke-leke, kullun suna da dogon buri, suna duba makwabta, suna duba mutanen unguwa, suna duba kawayensu da kuma waɗanda suka taso tare, wayil kuma abun ba haka yake ba. Kowa da lokacinsa, kowa da kaddararsa, kowa da hanyar samunsa, haka abin yake. To amma a yau mu yadda muka samu kanmu, abin ya sha bamban da wannan. Sannan kuma wani abu guda ɗaya wanda yake da bani takaici a lamarin zamantakewa da aure, shine yanda iyaye suke daurewa ƴaƴansu gindi. Duk abin da ta yi ba za ta yi laifi ba. Abu kaɗan wani labari na samu wani kwanakin baya, ba sai na kira gari ba. Ta kira babanta ta ce wai ya ce ta tafi gida. Baban kawai ba tare da bincike ba, kawai sai ya aiko da mota ya ce ta tafi.
Me ne wannan?
Wannan wani irin uba ne wannan? Yanzu akwai dattaku a wannan? Ka kinga cewa ai akwai damuwa irin yanayi irin wannan. To iyaye sai sun zama dattijai, sai sun zamanto cewa mutane ba a ce wai ku bata ku danne mata haƙinta komai in ta zo gida ku yi mata fada. Bincike aka ce ai. A bincika menene damuwar, mecece matsalar da ta haddasa rashin zaman lafiyarsu. Sannan ita a jakunanta ai mata fada. Shi ma a bincika menene yake, menene gaskiyar lamarin.
Sannan shi ma ai masa fada. To idan ana haka, wannan na daga cikin manya-manyan dalilan da a yau din nan suke lalata rayuwa da zamantakewa da aure, wanda iyaye sai sun tashi tsaye. In ba haka ba, gaskiya bismillah za mu ta komawa gidan jiya, kuma za a yi ta samun mace-mace da sake-saken aure. Allah ya kiyaye, wanda ba haka muke fata ba. To amma aiki ne babba.
To Hajiya Amina, in na dawo kanki, wani shawara zaki ba wa iyaye a gida domin su riƙa ba wa ƴaƴa tarbiyyar da ya dace, sannan su ma ma'auratan a gefe guda wani irin shawara za a ba su saboda su samu zaman lafiya da fahimtar juna a rayuwarsu ta aure?
To alhamdulillah, ni dai shawara da yace zan ba mu a matsayinmu na iyaye, duk abinda za mu yi mu hori ƴaƴanmu da faɗar gaskiya. Mu faɗa wa juna gaskiya duk inda al'amari ya kai ya kawo, in dai akwai gaskiya a ciki, to insha Allah babu jin kunya, babu nadama, babu nadana, ba mu da dana sani a ƙarshen magana. So gaskiya ita ce, daga ita sai daga kinta sai bata. Ai faɗa gaskiya da gaskiya shine kawai magana. Kamar yadda na ba mu shawara a matsayinmu na iyaye, su ma iyaye irin shawarar da zan ba su dai kenan. Gaskiyar nan dai ita ce, duk inda ka je neman aure, ka tsaya ka faɗawa wadda za ka aura ku yi rayuwa tare da ita. Rayuwa ce ta ba a san wani rana za a rabu ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala. Uwar 'ya'yanka wadda za ku yi rayuwa da ita, ta dindindin mutuwa ce za ta raba. Ka faɗa mata gaskiya daga ina ka fito, me sana'anka, me aikinka. In ta ga za ta iya auren ka, falillahi alhamdu. Ke ma ki faɗawa wanda za ki aura, ku yi zaman rayuwa duniya da shi, ki faɗa mishi gaskiya, babu ƙarya tsakaninku. To wallahi in aka yi wannan abin, aure zai zo ya yi lasting, ba za a samu matsala ba. A haifi ƴaƴaye nagari, nagartattu. To yanzu bayan an zo an gama ƙarya a neman aure, tun a neman aure an gama ƙarya, an gama soyayya, an gama nuna duniya fuskokin juna. Kuna nan kuna haska kawunanku a social media, kuna runguma-runguma tun ba ku yi aure ba. An zo gurin aure an ɓarar da albarkan aure, an yi raye-raye, an yi abubuwa dai ga sanan ba daɗin ji, ba daɗin gani, ba daɗin faɗa. So ba yanda za a yi, tun anan muke zubar da mutuncin aurenmu da darajar shi. Shaitanci ya shigo cikin al'amarin, babu wata albarka da aka sawa auren, sai kai subhanallahi, Allah dai ya kawo mana sauki.
To Hajiya Surayya, me zaki ƙara kan abin da Hajiya Amina ta faɗa kan batun shawaran da ya kamata a bada?
Iyaye da Allah su yi haƙuri, su yi ƙoƙari, iya wasu su ba 'ya'yan mace tarbiyya. Don tarbiyyar 'ya mace yana da muhimmanci sosai a rayuwar aure. Idan 'ya mace ta samu tarbiyya, to ba ma mijinta ba, har 'ya'yanta su yi alfahari da su. Saboda uwa ita ce take creating community. So ita ce take wannan ɗin, a samu al'umma, a samu waye. Tarbiyyar da ta ba su shi ne zai zamana al'umma har gaba ɗaya, mutanen gari su ma su amfana, al'umma ta gyaru. So tarbiyya gaba ɗaya na ga 'ya mace, iyaye su yi ƙoƙari a kanta su ba ta wannan tarbiyyar.
To Aji Yusuf, idan na dawo kanka ka ji abin da iyaye mata suka bada kan batun shawarwari domin a samu zaman lafiya, me zaka kara kan abin da suka faɗi?
Idan kika duba Hajiya Rukayya, malaman mu suna kokari, ana ta wa'azi, ana ta jin hankali, ana ta faɗakarwa. Sannan babbar inda ake samu matsalar nan ma da wani daga iyaye ne suke bata, sai kawaye, sai kuma yanayin abin duniya. Idan ba ka da shi a yau zaka ga cin mutunci ba irin wanda ba zaka gani ba daga wajen matan zamani, daga ƴan uwansu, danginsu, daga iyayensu. Haka kuma a ɗaya ɓangaren ma zaka ga cewa din su ma mazan ba kan wallasa bane ba, da yawa waɗanda wanda ba su san haƙƙin aure, wanda ba sa sokiya. Akwai mazan da sun kwammace su fita waje su biya wa wasu matan buƙatu a kan matansu na cikin gida, wanda Allah ya ɗora musu nauyi a wuyansu. Sun yi musu rukun sakana kashi, ba sa kula da haƙƙinsu, ba sa kula da buƙatunsu, ba sa biya musu buƙata, ba wai dan ba su da shi ba. Suna da shi ɗin, amma wani irin laifi suke musu? In tai maka laifi, ka jawo ta jiki, ka nusantar da ita ga matsaloninta, ga abin da take so ta gyara. In ba ta gyara ba, kana da hujjoji da za ka ɗauki mataki, amma ba wai ka zalunce ta ko ka cuce ta ba. To saboda haka dai, a taƙaice aikin na ɓangarori guda biyu ne, aikin namu ne gaba ɗaya. Amma dai babbar buƙata kuma babban abin da ya fi muhimmanci shi ne, a duk lokacin da ake zamantakewa ta aure, a sani cewa ana zama ne kuma ana rayuwa ce ta ibada. Kuma ibadan nan ita mace dole sai ta yi biyayya, za ta samu rahama. Kai kuma ba a ce za ka danne haƙinta ko za ka cuce ta, kai ma ka samu rahama ba. To wannan ya zama dole akwai buƙatar balance, amma a gane cewa ibada ce, ba wai zama ne na shantakewa, na jin daɗi, ko kuma na saduwa, ko kuma na gasa da wasu sun yi baza. A duk abin ba haka ne ba. A rinƙa sakawa a zuci cewa ana rayuwa ce ta ibada, wanda daga ƙarshe kowa zai ɗauki sakamakon wannan rayuwa. Idan aka yi rayuwa mai kyau, aka samu zaman lafiya, aka samu kwanciyar hankali, aka yi ibada, zaman aure irin na ibada ɗin, wanda annabawa da sahabbai da iyaye da kakanninmu suka yi, suka koma ga Allah, to ina mai kyau tata zaton cewa za ku haɗa aljanna tare. Amma aka samu akasin haka, to akwai damuwa. Allah ya kiyaye.
To haka yake masu sauraro, da fatan dai kun ji daɗin tattaunawan da muka yi da bakinmu a zaurinmu na yau, inda muka tattauna kan shin menene matsalan da yasa ma'aurata sai a daɗe ana soyewa a waje, ma'ana ana soyayya kenan, amma daga zaran da kuma an shiga gidan aure sai ai ta samun matsala, ba tare da kuma an gyara matsalan ba sai auren ya mutu. Inda bakinmu dai suka yi mana bayani, daga ƙarshe suka yi bayanin mafita da kuma shawarwarin da ya kamata a ce ke a matsayinki na uwa a gida ki riƙa ba wa ƴaƴanki tarbiya, ki koya wa ƴaƴanki abinci, ki koya mata yadda za ta gudanar da gidanta ba tare da ta samu matsala ba, ki nuna mata cewa fa mijinta tana ƙarƙashin shi ne, ki nuna mata cewa fa sai ta yi biyayya ga mijinta, sai ta iya tsafta, ta iya kwalliya, ta iya girki, ta iya duk abubuwan da ya kamata a ce ƴa mace ta iya a rayuwarta. A gefen maza kuma ana nusar da su cewa fa kasancewa haƙƙinta komai nata ya dawo gare ka. An san cewa fa mata sai an rika haƙuri da su, duk abin da ya faru dole sai kai haƙuri da matanka. Kasancewa kai uba ne a wajenta, kai yaya ne a wajenta, kai miji ne a wajenta, kai ne ka zama komai nata. To da hakan ya kamata a ce kai haƙuri da ita. To in haka samu haƙuri tsakanin mata da miji, fahimtar juna da kuma bincike mai kyau tun daga farkon auren, to za a samu zaman lafiya a cikin auren. Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu gaisa fagen wake-wake, amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora.
Kauna ta kai kauna, yarda ta yarda, ke ce kala ta yarinya mai tsada.
Sauraro a yau dai za mu canja salo, inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki, amma kuma fa ya fi shahara ne a gefen kiɗa. Wato wannan baƙo namu zai ɗora maka kiɗa, inda yake ɗora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato ɓangaren Aliji Tani, Ado Gwanja, Auta Waziri, da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar waƙe-waƙe. To amma kuma aka ce waƙa a bakin mu ita ya fi daɗi, inda zan haɗa ku da baƙonmu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne. To ya sunan baƙon namu?
Sunana Sultan Babandala.
Wane ne Sultan Babandala?
Sultan Babandala makaɗi ne a masana'antar Kanute, kuma mawaƙi ne kuma sound engineer.
To an ka ce makiɗi, me hakan ke nufi?
Music producer wanda yake kiɗan duk wata waƙa da zaka ji da kiɗa a kanta, sufi ne wanda yake kiɗan akwai shi ai, sai an yi kiɗan sai mawaƙi ya waƙa.
To yawanci an fi samun mawaƙa, kai me ya jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kiɗa?
Ni ma waƙan ne ma asali ma kawo industry, so kawai saboda in samu wa kaina sauƙin producing na ayyuka na kaina sai na koyi kiɗa nake yi. To kuma sai zamana ma mutane, ina mutane da yawa busy ma ta kai ma na ma samun lokacin da zan yi wa kaina.
Yanzu kamar aka ce za a yi waƙa ka ɗora kiɗa, ya kake gane kiɗan da zai ɗoro a kan waƙa?
Ina jin yanayin waƙan da ka zo da shi zan iya gane a wani ki ne ko wani, tunda normally ina da theoretical abin na experience na keys na key kiɗan, yau kuma ina da shi practically. So in ka zo da abin da zan san kana zuwa min da wani waƙan ka zan san yanayin irin kiɗan da zan maka. So in ma na fa saba aiki da kai kuma, to wannan mai sauƙi ne. Da ka zo da a kawai na sanya zan seta maka shi in ma kiɗa.
To amma wannan kiɗa ɗin nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa ya sa har ka iya?
Akwai koya, akwai karambani. In farko na fara ma koya tare da abokai yana ne wanda su already na same su a cikin abu, ina koya tare da su. Sannan na dawo garin Kano sai na fara zama a Karmatoko studio, daga nan na koma gurin DJ Miku. Ana na ƙarasa koyan kiɗa sai daga ba, kuma ana rayuwa, ana update, ana duk bincike, ana waye. To da yanzu akan haka nake, in na bincike abu duba in ga bincike ake kaza sai na yi da kaina kawai.
To amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku?
Ai kisan komai sai da ƙalubale, sai ka samu ƙalubale kafin ka cimma nasara. To amma ni ƙalubalen na ba ta ɓangaren iyaye zu ba, a dai ne rayuwa cikin industry ne, anan ne na samu ni na ƙalubalen, kuma Allah da an wuce da dama daga ciki. Domin yanda na sha a baya ba zan maimaita shi ba na sa.
To wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan ƙalubalen?
To hakuri dai shine matakin farko, don dole duk abin da zaka yi kana so ka cimma nasara ka sa naci, dole sai ka attach da hakuri. Kana hakuri kuma kana naciya, kana mantawa da abubuwa ka sa ranka, to in ka yi free mind naka, to shine aka samu damar kwakwalwarka ta buɗe ka da cigaba da abubuwan da kake lafiya da.
To ko kana bayan kiɗi akwai waƙa da kake yi ne?
Ina waƙoƙi sosai, ina waƙa ba da gaya miki da ke ba sa bari na ne, ina samun lokaci. Amma ina yi don kwanaki ma na saki EP na, ina ɗora su YouTube channel na da su.
To wani irin waƙa kake yi?
Ni style na da nake yi ma ban ma gama introducing na shi ba, saboda ni in ki ji waƙoƙi na ki ji na yi ne ba na na ba, gasirin ne dai kawai.
To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waƙa a jiya yake.
Bari in yi ta Hausa ta mu nana yako.
Ƙauna ta kai ƙauna, yarda ta yarda, ke ce kalata yarinya mai tsada. Kyakkyawa ce ke ƙarshen zabina, ke ce mai kare ni rigar ƙarfe na. Kyakkyawa dola ba ta guri mai kyau zo zauna, kenan ke ce ending ƙarshen zabina.
Ƙauna ta kai ƙauna, yarda ta yarda, ke ce kalata yarinya mai tsada.
Ke masu sauraron mu, idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu, wanda in ba ku manta ba ko a wato kwanakin baya bakuwar mu ta jihar Lagos, amma mazauniyar a babban birnin tarayya Abuja, inda za ta gwada mana wato nau'i na kalan abinci wanda uwar gida a gida zaki sarrafa ma iyayen miji ko baki ko ƴaƴa ma a gida. Da fatan za ku ji daɗin kasancewa da bakuwar mu a yau, inda za ta nuna mana kuma wani bakon al'amarin kalan abinci zaki zo mana da shi yau.
Kin san ni fa ban fiye kawo abu kasafai wanda aka saba da shi ba. A yau dai ba wani bata lokaci zamu yi ba wannan nau'in abincin da nan kawo mana ana iya cin shi da safe saboda ni da safe nake ci yawanci gaskiya musamman idan an samu dumaman taliya, farar taliya. To uwar gida za ta tanadi taliyar ta idan za ta yi da rana za ta yi dafa a lokacin amma ni mafi akasari na fi yin shi idan na yi taliya da daddare ya saura ko ba miya ko wani abu sai na yi wannan wato
kalan nau'in abincin da shi farin taliya kenan
farin taliya. To daman ba wani abin da kake bukata sai da jajjagen tattasai sai kwanka dan guda 6-7 ba zan ce 4 ba gaskiya kin san dadi yana da dadi
gaskiya kam.
To idan kika tanadi kwanki da sinadarin dandano da kayan kanshinki da dan jajjagen tattasai ko kunci ataru da albasa ya isa sai ka zo ka dora wato kaskon suyanka akan wuta ka sa man gyada. Idan ka sa man gyada sai ka dauko wannan kwanna ka bayan ka fasa ka kada sai ka zuba wannan margadaddan atarin da albasa a ciki sai ka zuba a cikin kaskon suyanka da ka zuba mai yayi zafi. To in ka fara soya kana dan jujjuya shi ya dan farfashe in ka ga alamin ya dauko ya ma fara soyuwa yayi kalan brown
shi kwan kenan
sai ki dauko taliyan ki daman taliyan ki yana nan kin tanadi ta taliyan idan kwananni ya ce zaki zuba mata ruwa ki dada seven ɗinta saboda ta zama warawara. Ki san idan kin aje taliya tana dan makalewa a jiki koda ka zuba mai zai dan makale. To sai ki dan sa mata ruwa saboda ta dan warawara sai ki seven ɗinsa shi ma saboda ba a bukatan ki zuba shi a cikin kaskon suyan da ruwa. To bayan wani ya naga kina hadiyan yawo
ai naga abin ne dai zai bada kala.
To sai ki zo ki dauko wannan taliyan da kai seven kwanki daman ya dauko suya ya ma soyi saura kadan saboda in ba haka ba idan bai soyi ba sosai zai miki karni koda kin sa kayan kanshi. To ya fara soyuwa kin dagargaza shi a wuta sai ki dauko taliyan nan sai ki zuba idan kika zuba sai ki sa sinadarin dandanon ki yanda kike so sai ki zo ki hade shi ki juya ki cakuda ki juya sai ki dauko dan marfi ki rufe minti 2 ya isa shikina.
To shi wannan taliya ko in ce nau'in suya na taliya akan yi shi da sabon taliya kaman zaka iya tafasa taliya yanzu ko kuma da kwanannin taliya ake yi?
Ana yin shi da sabo kawai na miki misali ni da ni saboda ni ma na taso na ga a gida idan aka yi taliya da daddare haka da safe in dai taliyar ta saura babu miya to me ko a siyi biredi ko a siyi wani abu ko a ce za a ci wani abu to sai a yi wa babanmu irin wani baban fa mu muke ci ba fa a lokacin muna tasowa abbanmu ake wa irin wannan taliyan special ake ce mai.
To haka yake masu sauraron mu ko in ce uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin kin dai ji abin da bakwar mu ta faɗa a yau a wato cikin zauren namu ina wanda in suka yi abinci ya rage suke dauka su zidda to matso dai ga wato wani kallon nau'in yadda zaki sarrafa taliyan ki ko da a ce yau ya kwana kuma shi wannan taliyan ai ma ba su yi lalle farar taliya ba ko
eh ana yin da ko da jollof in kina da shi ana yi ko farar shinkafa ana yi kawai dai kin san wani sa'in taliya ya dan fi saurin hadewan sanadarai idan kin sa a jiki zaki ga nan da nan shi bai da wahalan yayi zafi ko wani abu makamancin haka
kuma ba lalle sai da taliya kadai ba
eh ana yin shi da ko shinkafa ana yi ko makaroni.
To kin ga uwar gida dai a yau in kika dafa taliya da daddare ko shinkafa ko makaroni kuka ci da yara a gida ya rage to ga wani kallon nau'i na dabara wanda zaki da safe ba tare da yara ma sun ce an maimaita musu abin da suka ci jiya ba za su ma ga abin da suka ci da safe yafi abin da suka baro jiya da daddare. Da fatan kun ji daɗin wannan nau'in kalan wato girki da bakwar mu a yau ta wato sarrafa mana shi saboda ni kaina dai Allah Allah nake a gama wannan shiri ni ma dai na je na gwada wannan kalan nau'i na taliya taliya mai kwai amma fa yanda kwai ya tsada din nan aka ce kuma ba za a yi da kwai hudu ba sai guda 6.
To dazu dai na ce miki dadi yana da dadi
dadi kan dadi kenan. To haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa cewa shirin nan na zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan kun ji dadin kasan cewa tare da mu.
To malama Rukayya sai in ce sanne da kokari da haka ne kuma muka zo ga karshen shirin namu na yau a madadin Rukayya Basha da dukkan waɗanda aka ji madoyin sa a cikin shirin sai fi wannan nan duru da ta hada mana shirin a washar ki sallama da ku daga nan Washington DC sai an ji mu.